Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an huni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 12 ga watan Agustan 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ranar 12 ga watan Agustan kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don gudanar da bikin ranar matasa ta duniya domin nuna irin gudumawar da matasa ke bayarwa wajen ci gaban al'umma da kuma kalubalen da suke fuskanta.
Kaci da muka samu field muka explore suna ga kamar a sai abin matasan fa za su yi su yaki to kaga inda rin ya so bake so babu kasa kenan.
A cikin shirin har ila yau za ku ji yadda wani matashi da ke karatun digiri na uku a Abuja ya bullo da wani shiri mai suna Transit School Initiative a Turance domin zakulo yara da ba sa zuwa makaranta a cikin al'umar shi da nufin ilmantar da su. Muna kuma dauke da rahoto na musamman, baya ga haka muna tafe da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Binta da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya, mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Salman Rushdie, marubucin nan wanda wani rubutu da ya yi ya janyo masa barazanar hukuncin kisa daga Iran a shekara 1980. Yau Juma'a wani mutum ya kai masa hari a wani dandalin taro yayin da yake shirin gabatar da lecture a yammacin New York, kuma da alamar maharin ya cika masa wuka a wuya. Wani dan jaridan kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya shaida yadda wani mutum da ya tunkari Rushdie akan mumbarin a cibiyar Chautauqua ya shiga naushinsa ko daba masa wuka so 10-15 yayin da ake gabatar da shi. An tura marubucin mai shekaru da 5 ya fadi a ƙasa kuma an kama mutumin. Musulmi da dama na ɗaukar littafinsa na 1988 mai suna Ayoyin Shedan a matsayin sabo. Zanga-zangar adawa da rubutun na Rushdie mai yawan gaske ta ɓarke a duniya, ciki hadda ta zoma da ta kai ga mutuwar mutane 12 a Mumbai. An haramta littafin a Iran, inda marigayi Ayatollah Ruhollah Khomeini ya bada fatawa da kuma doka a 1989 yana kira da a kashe Rushdie. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yammacin jiya Alhamis cewa Russia ta kuma kai wani hari a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke Ukraine, cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Babu wanda ya yi amfani da wata tashar nukiliya don yin barazana ga daukacin duniya, inji Zelensky, kuma lalle ya kamata kowa a duniya ya mayar da martani cikin gaggawa domin korar 'yan mamaya daga yankin tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia. Wannan lamari ne da ya shafi duniya, ba kawai bukatar Ukraine ba. Ukraine da Russia suna zargin juna da kai harhare a tashar ta nukiliya. Bai kamata a yi amfani da wurin a matsayin wani bangare na duk wani aikin soja ba, inji Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antony Guterres a cikin wata sanarwa. Maimakon haka, ana buƙatar yarjejeniya cikin gaggawa a matakin fasaha ba tare da soja ba don tabbatar da tsaron yankin. Ma'aikatar shari'a ta Amurka a jiya Alhamis ta buƙaci wata kotun tarayya da ta buɗe takardar sammacin binciken gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da ke Florida, wanda ke da alaƙa da bincike akan yadda Trump ya tafiyar da takardun bayanan fadar White House. Babban loyan ƙasar Mary Garland ne ya sanar da buƙatar, yana mai cewa shi ne da kansa ya ba da iznin neman sammacin binciken dangane da binciken da ake yi kan yadda Trump ke tafiyar da bayanan fadar White House. A cikin kalamansa na farko a bainar jama'a game da binciken da FBI ta yi a gidan Trump na Mar-a-Lago a ranar Litinin, Garland ya ce an ɗauki matakin buɗe sammacin binciken da kuma takardar kadarorin da aka baiwa wakilin Trump ne bayan da shi Trump ya bayyanar da binciken a bainar jama'a. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, ministan harkokin wajen ƙasar Taiwan ya faɗa yau Juma'a cewa suna maraba sosai da ƙarin tawagogi daga ƙasashen waje a birnin Taipei. Yana nanata cewa fashin ƙasar Sin kan ziyarar da shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai a makon da ya gabata ba zai karya lagon gwamnatinsa ba. A wata hira ta musamman da murya Amurka, ministan harkokin wajen kasar Joseph Wu ya kuma soki lamarin atisayen sojan kasar Sin da aka gudanar domin mayar da martani ga ziyarar Pelosi. Yana mai zargin Beijing da ruguza tsarin da ake kai a mashigin Taiwan. Wu ya ce ba za a hana Taiwan gudanar da manufofinta na ketare ba. Muna buƙatar mu tuna cewa idan muna yin abubuwa da suka dace, bai kamata fushin kasar Sin ya hana mu yin hakan ba, inji Wu. A cikin kasafin kuɗin shekara na ƙarshe na Afghanistan, kafin gwamnatin Ashraf Ghani da ke samun goyon baya haɗakar ƙasashen yamma ta ruguje a 2020 zuwa 2021, kashi 75 na kuɗaɗen jama'a daga kasafin kuɗin ƙasar na dala biliyan 5.5 na shekara yana samuwa ne daga taimakon ƙasashen waje. Amma yayin da Amurka ta fice, an katse taimakon farar hula da tsaro na ƙasa da ƙasa nan take, kuma aka sanya wa sabbin shugabanni ta kunkumi. Amurka tana kan gaba a mafi yawan asusun ajiyar kudaden waje na kasar, tare da dakatar da kusan dala biliyan 7 da babban bankin Kabul ya mallaka a Amurka, wanda ke danganta sakin su ga inganta ƴancin mata da kuma kafa gwamnati a cikakken iko.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, matasa su ne kashin bayan ci gaban kowace al'umma. Wannan ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 12 ga watan Agustan kowace shekara ake gudanar da bikin ranar matasa ta duniya, domin nuna irin gudumawar da matasa ke bayarwa wajen ci gaban al'umma da kuma kalubalen da suke fuskanta. Ana kuma gudanar da wannan rana domin wayar da kan matasa kan matsalolin da ke addabar duniya da suka hada da harkokin lafiya, adalci, aikin yi, harkokin siyasa da sauransu. Daga Accra ga rahoton da Idris Abdullahi ya aiko mana.
Today we celebrate International Youth Day. We need people of all ages, young and old alike, to join forces to build a better world for all.
Muryar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres kenan, yayin da yake jawabi game da bikin ranar matasa ta duniya ta shekarar 2022. Yace muna buƙatar mutane na kowane zamani, matasa da manya, su hada ƙarfi don gina ingantacciyar duniya ga kowa. Sau da yawa nuna bambanci domin yawan shekaru, son zuciya da wariya suna hana wannan muhimmin haɗin gwiwar. Taken ranar matasa na wannan shekarar shine haɗin kai tsakanin jama'a, ƙirƙirar duniya ga dukkan shekaru. Manufar ita ce faɗaɗa saƙon cimma burin ci gaba mai ɗorewa ba tare da barin kowa a baya ba. Hawa kuma za ta wayar da kan jama'a kan wasu abubuwan da ke kawo cikas ga haɗin kan al'umma, musamman bambanci sabili da shekaru waɗanda ke shafar matasa da manya, tare da yin illa ga al'umma baki ɗaya. Yawan shekaru ko ƙarancin shekaru ga matasa lamari ne da yake da matuƙar muhimmanci a yau, kamar yadda rahoton hukumar lafiya ta duniya da aka kaddamar a Maris ɗin shekarar 2021 ya nuna. Hawa kuma matasa suke fuskantar wannan matsalar a bangarori daban-daban na rayuwa. Domin cimma wannan burin, mutane na buƙatar a haɗu a yi aiki tare da fahimtar juna. Sarki Yashiru Dikini, matashin sarki ne na zangon Mehmete da ke yankin Accra, ya bayyana wa muryar Amurka cewa shekaru ba su yi tasiri harkokinsa na sarauta ba.
Dan buga maka misali da fadan mu, muna da Council of Elders wanda mafi yawansu sun wuce shekaru 60 da ƴan kai. Bayan haka kuma ina da fadawa da mafi yawansu kuma matasa ne. Masai dai na sarki dai mafi yawan lokaci ban hadu da wani committee ko wasu sarakuna da suka nuna min cewa saboda ni matashi ne ba su aiki da ra'ayina ba. Kusan na gani mafi yawan lokaci ban sani ba ko ni experience na ne kawai ba, mafi yawan lokaci sarakuna nan da nike tare da su suna fama su ji ra'ayina kan wasu ababa.
Sai dai Sadat Hamisu Bako, matashin dan siyasa ne a nasa bangaren, yace ga al'adar mu ba a ja da manya, domin haka sai ana tauye matasa haƙi a wurare daban-daban.
Na farko dai kaga mu culture mu especially mu bakake baya dai ba mu hanya mu girmama manya ta cikin kowane hali. To yakan zama irin wannan hali, sai kaga wato youth an danne su dai, to yakan zama haka. Amma ni gaskiya na face kananan problem din a cikin ɗaya ne shine wani lokaci da za a gama ni da wani babban program, shi yace da wani yaro ne shi sa bai zama da ni. Amma from wannan lokaci da muka samu field muka explore suna ganin kamar ashe abin matasan fa za su yi su yaki to kaga din da bin ya so baki so babun kasa kenan amma bayan wannan indai har aka baka wannan dama ka samu ka dama kaga kamar u kai kai aiki to shikenan hanya ya bude kenan shi kaga din da manyan duka da su je kai ma kana tare da su.
Maryam Muhammad Bawa matashiyar ɗan jarida ta nuna irin kalubalen da suke fuskanta yayin da suke gudanar da aikin su na jarida sabili da karancin shekaru.
Eh to gaskiya a matsayina na matashiya kuma ɗan jarida zaka ga su da dama mu matasa ba a ba mu daman mu shiga mu bada shawarwari ko kuma mu faɗi bukatun mu da kuma yadda muke so mu ga wato an kawo canji akan tsare-tsare na abubuwa musamman ma wajen aiki. To kuma idan ka ga yadda rayuwar take tafiya mu matasa mu ne manyan gobe kuma mu muka fi sanin abinda muke bukata. To amma kuma ko da yaushe ana toye mana haƙƙi ana danne mana wannan damar ba a bari mu tsoma bakin mu a cikin ire-iren waɗannan abubuwa wanda kuma hakan baya taimakawa ko kadan.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar 12 ga watan Agusta a matsayin ranar matasa ta duniya a shekarar 1999. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
An gaida Idris. To gani yadda ake ci gaba da samun yara da ba sa zuwa makaranta a Najeriya. Wani matashi da ke karatun digiri na uku a Abuja ya bullo da wani shiri mai suna Transit School Initiative a Turance domin zakulo yara da ba sa zuwa makaranta a cikin al'ummar shi da nufin ilmantar da su. A ƙarƙashin shirin Tijani Muqaddas yana koyawa yara karatu da rubutu sannan yana ɗaukan nauyin wasu makarantun gwamnati. Alhassan Bala ya aiko mana da wannan rahoto.
Tijjani Muqaddas Hadeja na amfani da wannan gini da ba a kammala ba a matsayin ɗakin karatu ga wasu yaran unguwar Fulani da ke da kwa tsakanin Abuja da jihar Neja. Wannan wani kokari ne nashi na taimakawa wajen rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta bisa dalilai da dama musamman talaucin iyayensu.
Nazag wannan bangare ne domin rage yaran da ba sa zuwa makarantar boko. Idan ka duba a wannan lokacin zaka ga in ka fito da safe lokacin makaranta zaka ga yara suna ta yawo a unguwa. In ka tambaye su me yasa ba sa zuwa makaranta za su ce ma babana bai sana a makaranta ba. Sannan yaran nan za a ga suna ta yawo suna ta tsine-tsinen roba su tsinci karfe su je su kai babban bola su je su saida. To ni dai kamar yadda nake gani wannan abu yana da illa matuƙa a cikin al'umma domin yaran nan daga tsince-tsincen nan ba abin da za su kuma ci gaba da yi sai sace-sacen kayan mutane.
Bayan wani lokaci yaran suna karatu a nan Tijjani na daukan nauyin masu hazaka daga cikin su zuwa mataki na gaba.
Yaran da suka yi kokari sosai sai a dauke su daga nan makarantar sai in kai su makarantar gwamnatin sasu. Ina amfani ne da wani kaso daga cikin albashi da nake samu na gwamnati domin ni ma'aikacin gwamnati ne ina biyan kudin makarantar yaran da na sasu a makarantar boko.
Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce akalla yara miliyan 18,500 ne ba sa zuwa makaranta a Najeriya kuma akasarin su mata ne. Wannan kididdiga ta nuna karuwar yaran da ba sa zuwa makaranta daga miliyan 10,500 a shekarar 2021. Wannan dalili ne yasa iyayen wasu daga cikin yaran a unguwar Fulani suke farin ciki sosai da tsarin da Tijjani ya bullo da shi na ba ƴaƴansu dama.
To alhamdulillahi mun ji daɗi mun gode bisa ya taimaka mana a bisa sana'an da nake yi ba zai iya rike ni na sa yara na makaranta ba saboda dan abin da nake samu bai wuce ta abincin da muke ci muke sha da su ba.
Wannan ba Allah da za mu samu mutane kamar uku a angon mu nan wallahi ba mu da wani bakin ciki neman ilimin yara. Mana da farin ciki 100% amma yanzu shi ne ke fama da yaran nan dan yaran ke gurin ya kai yaro 80 da fara 15 amma zai san kai 80.
The time this thing is not established, this school is not established.
Kafin a buɗe wannan makaranta zaka ga yaran mu na gararan ba suna tsince roba suna sirwa yan gwangwan hakan na iya kai su kasata
babulas or which this can motivate them to stealing.
Gwamnatin Najeriya da majiyoyin kasar sun sha bayyana cewa karatun firamare zuwa karamar sakandare kyauta ne kuma dole ne ga kowane dan kasar. to sai dai akwai kauyuka da dama da babu makarantu yayin da wasu kuma sai sun yi doguwar tafiya a kafa kafin su isa inda makaranta take. Alhassan Bala, taskar BOA daga Abuja, Nigeria.
A gaida Alhassan Bala, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma ga Awwal Garba da rahoto na musamman kan taron kawo zaman lafiya a Kamaru.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta yi yunkuri na sake wani zama na musamman domin ganin irin yadda lalubo hanyoyin zaman lafiya a faɗin kasar. Karo na biyu kenan da za a irin wannan zaman a faɗin kasar, musamman a ɓangaren da ake amfani da harshen Ingilishi sarauniyar Ingila, anda a yanzu haka suke ta ɗauki baradi tsakanin su da jami'an tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru wanda suke nema a raba kasar gida biyu ko kuma su balle daga kasar Jamhuriyar Kamaru. Ministan cikin gida Mr. Atanga Nji ya yi taro da gwamnoni goma na kasar Jamhuriyar Kamaru domin neman kawo ingantaccen tsaro a kasar Jamhuriyar Kamaru. Muna wannan taro ne ba zan komai ba domin maido da zaman lafiya a kasarmu. Gwamnan jihar Arewa maso yammacin kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Adolf Lale Afrik shi ma ya ce wannan zaman da za mu shi ne ya fi cancanta domin muna cikin hatsari kuma matasanmu da dama suna cikin dazuzzuka. Ya kamata a yi wannan zaman domin lafiyar juna, kuma idan muka yi wannan zaman ne muna ganin cewa hakanmu zai cimma ruwa a kasar Kamaru. Shi ma gwamnan jihar Arewa mai nisa Mijin Yawa Bakari ya ce ya cancanta a sake wannan zaman. Karo na biyu domin yin hakan yana da matukar mahimmanci a wajenmu. Shugaban wanzagar zaman lafiya na kasar Jamhuriyar Kamaru kuma shugaban yaƙi da ta'addanci a kasar Khalifa Alhaji Uba Abdulrazak ga kuma irin hirar da muka yi da shi.
Kaga yanzu duniya gabaki ɗaya tana cikin rikicewa, to amma ko ta ina ba ma a nan kasar Kamaru ba, ko ta ina ana neman zaman lafiya.
Ta yanzu me za ka faɗa akan wannan kira da gwamnati ta yi wanda za a yi zama na biyu domin wanzar da zaman lafiya a ƙasar Kamaru, musamman ɓangaren arewacin ƙasar Kamaru an da Boko Haram suke kai hare-hare da kuma ɓangaren yan awari na ƙasar Kamaru? Me za ka faɗa mana a Khalifa na mai wanzar da zaman lafiya?
Na abin da zan faɗa a madadina na Khalifa mai ƙoƙari da zaman lafiya a duniya gabaki ɗaya da kuma yaƙi da ta'addanci, a nan ƙasar Kamaru dai gwamnati Allah ya ba ta basira yanda za a zauna mazauni ɗaya a tattauna duka waɗansu matsalolin da ke addaban al'ummanmu na ƙasar Kamaru, musamman abin da ya ga yaƙe-yaƙe fitinan Boko Haram nan da fitinan yan aware. To kasan gwamnati ba zai iya ɗaukan makami ya je ce zai yaƙi al'ummansa ba. Shi ka gaisa gwamnatinmu nan ana tsara ne ana ganin yawa, domin kaga gwamnati ba zai sayi makami da kuɗin yan adam kuma ya je ya, to shi ne mu kuma muna kira ga waɗannan a zo a zauna a tattauna a samu zaman lafiya. Don zaman lafiyan nan shi ne don ba abin da za a same shi da ƙarfi, ko ka samu abu da kwace to nan abin ba ƙarko, amma aka samu a cikin zaman lafiya, a cikin nutsuwa, a cikin gaskiya, to kowa zai ci daɗi.
Matasa me za ka ce musu a daidai wannan lokaci?
Yawa, matasa kuma masu ƙorafi a gwamnati bai ba mu aiki ba, a gwamnati idan ce zai ɗauki kowa a aiki kaga aikin ma ba yawa, aikin ba yawa na gwamnatin ma. Idan ce don kowa zai aiki a minista ko a ofishin gwamnati, ka gani ofishin ma ƙalilan ne, kuma muna nan al'umman matasa dewa, to waɗanda suke da ilimi ko ba su da ilimi a nemi sana'a, don mun gani yanzu masu sana'a ma su ne ma suka fi jin daɗi fiye da wanda suke aikin gwamnati. don kaga kana nan ya za faɗa malamin kanka ba wani fitinan kan da za a yi to yanzu mun bibiya duk waɗansu masu kokari su shiga gwamnati barayi ne kai dai mutum zai shiga ne domin shi ma ya ɗauki kuɗin al'umma to shi ne yanzu muke gargaɗi a fitar da kai a wannan sha'ani kowa ya nemi tattalin arzikinsa
Alhaji Ali mai faɗa ake a rasa jamhuriyar Kamaru kuma ɗan siyasa shi ma ga abin da ya ce kan wannan taron da za a gudanar a ƙasar Kamaru.
Lallai ko taron da aka yi da gwamnoni guda goma na ƙasar Kamaru da ministan cikin gida da kuma premier minister wannan sababbin taro ne da suke yin shi nake ga wato kowane wata uku ko wata shida wani za'in kuma ko shekara guda. Ana haɗa kawunan gwamnoni da wani lokaci inda da ko wani matsala a yi bayani a kai kuma a kan matakan da za a iya ɗauka a kowane lokaci. Amma wannan taron ya zo da wani misalo na daban a ciki dangane da cewa al'amura da yawa suna ficewa ba tare da gwamnati suna iya su kare wato al'ummarsu ba da suke waɗannan ɓangarori guda biyu da ka yi magana wato arewa mai nisa da kuma ɓangaren mai amfani da harshen Ingilishi. Ana gani dai abin ya yi ƙamari ne yanzu an kai da cewa sojoji da yawa suna ɓata rayukansu da kuma yin aikin gwamnati da yawa suna nan waɗanda aka kama su wato aka yi kidnapping su kuma da ake tambaya a bada waɗansu kuɗaɗe kafin a bar su.
Alhaji Habibu Inuwa shi kan ga launi ba jiyau ba an da 'yan ta'adda suka riga da shi akan hanya shi ma ga abin da ya labarta mana
game da taron da aka je ƙasan Ingilishi wanda gwamnati ta haɗa wanda za a je na samu a yi zaman lafiya ka tambaye ni ya nake gani eska za a samu galaba a wannan taron mai to niyan ɗaya yana da kyau amma samun galaba yanzu zai wuya dalili don su wanda suka tashi tafiya wajen taron haɗata wanda ma suka haɗa taron da za a gayyaci 'yan ta'adda masu riƙe makamai da abin na da kyau amma tafiyan da suka yi nan ni kiraye kirayen sarakai ne da mazaunan gari a tattauna a gaya musu cewa waɗansu sun duba sun ganin sun ji labarin da akwai ta'adda a wani anguwa su zo su faɗa wato dai kamar dai 'yan sanda a shi sa suka tafi waɗannan abubuwan suke so su sa kamar na auto defense hakan nan a sa mutane kamar 'yan sandan ciki in suna da labarai su zo su faɗa wa gwamnati ya san matakin da zai ɗauka game da su kuma ya fito musu ta baya. Taron nan zai wuya a samu zaman lafiya dole sai an kira 'yan dajin nan wanda suke riƙe da makamai kwanaki can kaji abin da ya faru aka baza a gari cewa shi General Marshall an kama shi an kashe shi aka nuno fotuna a shi foton wani foto ne na barazana ba shi ba ne kwana biyu uku ai ya fito ya magana ai ya faɗa yake duk abubuwan da ake faɗan nan yana da rai ba abin da ya same shi to kaji duk waɗannan abubuwan ana publicity hakan nan kamar gwamnati na aiki da kyau to wannan duk ba za a samu zaman lafiya da shi an yi zama akan tebur da yan gwamnati ɗin da ɗan ta'adda ɗin da yan siyasan ɗin sannan a sasanta a nan ne za a samu zaman lafiya kaji ainihin dalilan da zai sa taron nan ba za a yi galaba ba.
Yau ɓangaren Ingilishi sama da shekaru shida kenan ake ta ɗauki ba daɗi tsakanin su da masu ɗauke da makamai da kuma hukumomin tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru haka zalika shekaru 14 kenan ƙasar Kamaru take samun hare-hare ta ɓangaren jihar arewa mai nisa inda ƙasar Kamaru ta iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya da ƙasar jamhuriyar Chadi da kuma ƙasar jamhuriyar Nijar. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Madalla daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Yanzu dai yana samu tana da bu tsakanin hukumar ƙwallon ƙafan ƙasar da kuma Kamaru da kamfanin Bangkok na kasar Faransa kan kwace kwantiragi da kuma kwallon kafa take so ta yi wa kamfanin na Kok dake kasar Faransa wanda suke yi wa masu taka jeda na kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma kungiyar kwallon kafa ta kasar inda mutum Lions kayayyakin wasanni da kuma sauran kayayyakin yanzu haka dai sun gurfana da Samuel Eto shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru a gaban kungiya domin neman hakkinsu da kuma ci gaba da gudanar da ayyukansu a kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma inda mutum Lions din amma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar dake ba ruwan bili daga da Malam Habibu tsohon dan taka jeda ne a kasar ta Jamhuriyar Kamaru musamman a kungiyar kwallon kafan nan ta inda mutum Lions da kuma sauran kasashe na duniya ya yi mana karin haske kan waɗannan al'amuran da suke faruwa tsakanin kungiyar kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru da kuma shugabannin ta hada kasar ta Faransa wanda yanzu haka suke tare jijiyar wuya a tsakanin su
da fari shirin da aka yi cewa za a sponsorizan shekafus en miliyar 600 miliyan da miliyan 600 haka aka yi sai cewa Kok za ta taimaka shekafus da yake ba mu samu tafiya kofin duniya a 1988 ba suka ce cewa wato ƙarfinmu ya ragu a klasima FIFA muna nan a Afrika muna nan wajen na 18 ekibinmu ya gaji suka ce a yanzu kudin da za su taimaka mana na sponsori daga 1 miliyar 600 miliyan za su dawo miliyan 900 aka yadda miliyan 900 din ji kaga sun rage wajen miliyan 700 aka dawo a to yanzu an dawo ana cikin tafiya ba zuba kudin ba suka bada randabu cewa a je a dauki kudin shi an yi mai tafiyar da ball din bambo joya shi ta shi tafi shi kadai bai dauki mataimaki ba shi kadai tafi ya je ga an yi masu tafiyar da Cox Sporting din maimako a bada kudin da suka fada suka bada miliyan 300 kawai ya dawo ya ajiye kudin da riya kowa ba yana tafiyarwa yana tafiyarwa to yanzu da mutanen shi Eto ya ci zabe bayan ya ci zabe yanzu aka zauna aka tace komai da komai aka duba aka ce to za a duba a gani nawa sponsor din Kok suke zubawa kamar shi aka duba aka gani aka a shekara wajen shekara hudu sun yi sign 900 amma 300 suka zuba miliyan 300 to anan ne ai duk staff technique din shekafu da shi Eto suka ce ai ba zai zuba ai can muna da Puma ta ce za ta zuba mana 1 miliyar 400 miliyan nan kuma ana zuba mana 300 miliyan ai ba zai zuba kason din mu za mu tsayar suka kira Cox Sportif suka gaya musu cewa su ba za su yadda da kason ba za a tsayar abubuwan da sponsoring da za su yi nan su kudin masu yayi kadan
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
to a takaice dai sojojin Isra'ila sun kai harin bama-bamai kan wasu wuraren da suka ce suna da alaka da kungiyar jihadi ta Falastinawa a Gaza a yau Juma'a inda suka kashe wani komanda wanda hakan nan da nan ya janyo alwashin daukar fansa daga kungiyar ta mayaka wadda ta ce za ta iya baraka binnin Tel Aviv harinta na ramuwar gayya Jami'an kiwon lafiya na yankin sun ce akalla mutane 7 da suka hada da wani yaro dan shekara 5 ne suka mutu yayin da wasu 40 suka samu raunuka a harharan wadanda ke zuwa bayan da aka shafa kwanaki ana tada jijiyoyin wuya biyo bayan kama wani shugaban yan gwagwarmayar Falastino a cikin wannan mako a cikin wata sanarwa da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce a halin yanzu sojoji na ci gaba da kai farmaki a zirin Gaza Cibiyar haɗin gwiwa da ke sa ido kan aiwatar da yarjejeniya da Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiyya suka kulla na kai jiragen ruwan kasuwanci dauke da hatsin Ukraine zuwa kasuwannin duniya ta faɗa jiya Alhamis cewa ana sa ran ƙarin jiragen ruwa uku za su tashi a yau Juma'a
To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Elgresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Jonah Carmen, ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake da ku, ai hutun karshen mako lafiya.